yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun gangararin yara inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta ziyarci ɗaya daga cikin cibiyoyin don jin ayyukan da yaran ke aikatawa da mahanyoyin da za a iya gyara su. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin.
Suna na Hamza Sani.
To Hamza mai kai aka kawo ka nan wuri?
Yana suspect ina ne wai na kisa. Ana karbo ya ne annin abokina. Wai ana suspect din wani wanda aka kashe ni.
Me kuke yi anan?
Anan muna koyon sana'a. Ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba.
Kamar me?
Kamar shaye-shaye. Na yi amma da na zo nan na gane ba kyau. Allah ya dande na fita na daina.
Eh suna na Ma'aza Hassan.
Ma'aza Hassan?
Eh.
To Ma'aza kai ne kai aka kawo ka nan?
Ni an kashe abokananmu ne guda biyu. Abokanan yana to an zo. An je sai aka ce yan banga ne suka yi kisan. Eh aka bi yan banga da safe da safe an zo an ga wacin. Da aka zo sai ya ga wacin yaran. Eh aka samu wani dan banga aka bi su da gudu. Eh aka samu guda ɗaya aka rike shi a cikin su. To sojoji sun zo gidan neman shi. Eh suka tafi suka ce to in suka kama shi zai sha wahala. To bayan an yi gwajin kwana 8 da yin abun. Ni ina bacci tsakar dare sun zo sun yan banga kuma sun zo wai su waye bara su yadda ba an da ki ogan su sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan sai ni kuma a kama ni a kai ni police station na kwana 18 sai a kai ni state CID sai aka ji da aka kai ni state CID aka kai ni kotu aka yi shi lawyer sai yayi magana sai aka ba da beli na sai iyayen na suka biya to shine sai mun dawo kotu ranar 25 ga watan 2 sai an banga suka zo Christian da Muslim sun kai wajen 300 akan su abasu mu suka kashe mu har suna zagin ma'aikatan kotu shine sai aka ce to shikenan yanzu za a daukaka ƙara zuwa High Court sai aka yi babban High Court aka maida mu CID aka kai mu High Court 5 da aka kai mu High Court 5 shine sai aka kai mu aka yi shara sai aka kawo mu nan akan da a bare belin mu har yanzu kuma Allah bai sa an bare belin ba
kai shekara nawa
ni gaskiya ban dade ba wata 5 ne anan ina da shekaru 15 ne amma a shekaru na ma sun yi kadan aka yi kotun da aka yi amma an kai mu kotun amma har yanzu muna jiran shari'a shi kuma wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba yan bangan har yanzu.
Amma me ake koya muku anan?
Gaskiya ana koya mana dinki akwai oga jojje yake zuwa ya koya mana karatu karfe zuwa 12 yana zuwa ya koya mana karatu sai mu zauna a can ne Habu ya rinka koya mana dinki.
To ka ce ba za ka yafe ba kenan idan aka ka fita daga nan za ka ji karama?
A ni ba da rama ba amma ni kai a raina baran yafe musu ba.
Amma ai ya kamata ka yafe tunda dai Allah ma ya ce a rika yafewa.
Ba abun ni sun rike ni mama na ji ana tana ai ba ni ne laifi ba wani a ciki yana cewa he sun kashe ni sun buga mata gora ni abun da ya rike mun a rai kenan baran iya yafe musu ba. kuma sun zalunce ni akan laifin da ban yi ba tunda sojoji ma sun zo sun bar ni sai su ne sai dole wanda ya laifi zai dawo to bai dawo ba yanzu ni kuma ga nan ina shan wahala
sunana Ibrahim Adam
Ibrahim to Ibrahim me kai aka kawo ka nan
wurin ana tuko wani da laifin ret ne
laifin
ret
wato fyaɗe kenan
yes
to shekarunka nawa
shekara na goma sha biyu yes
amma ka aikata fyaɗen
ban aikata ba an a lokacin da aka gaya ni ne na yi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka sheba ni bane daga baya sai aka sake aka kama ni aka kai ni police station sai aka sake ni da aka sake aka mai da ni asibiti aka sheba ni bane shine daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni CID ni ban san komai ba kan abu ba
to yanzu me aka ce maka nan
in kai mun kotu ana nema iyaye na su zo da shi complainer complainer shi kuma ya ki zuwa tunda aka kai ni CID bai je ba so daya ya taba zuwa daga wurin bai saki ya je ba ni kuma ba abun da na sani akan kesi
to masu sauraro a kan lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Zainab Babaji da Salama Abo da ya hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalam
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin Yamace Masuraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa da shirin ciwon Yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu wannan shiri na ciwon Yamace an kirkire shi ne don tattauna batutuwan da suka shafi mata a cikin shirin ciwon yamace a karan farko za mu tattauna dalilin da yasa mata suke kishin juna ko da ba su taba haduwa a rayuwarsu ba domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu
sunana Hajaru ce su bangaji
sunana Mariya Kashi
me ke janyo haka
gaskiya ne in mace idan ta haɗu da ɗaya mace yawanci lokuta za ki ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikin ta
to ko da ma ba abin da ya hada ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko
haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta dara ta ne kawai ina ga shi ne da
eh Hajiya Bankis
wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita to yana iya yiwuwa ta kici ko kuma level din ku daya amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon yamace ya kamata ya zama to eh na yamace ne a ce mace mai ciki dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwa da ke faruwa daga samun ciki level haihuwa da raino ba sai mace ɗan uwa a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junan mu saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin me ita shugaban ki haka nan da an zo wurin zabe to wala sai su kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a ji aka wani miki to kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin yamace yana tasowa ne idan suka bari mutum daya
eh to yanzu ba haka bane ba zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kici yana da zai an ga cewa zaka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su daukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴan ki ba komai bane ita ta fi ki da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka
to ni Hajiya Mariya
na'am to ni ina ina ganin ko wannan abin fa kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
eh kin ga kaman ko ana ɗan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cin ma wannan bukata
eh za a ci saboda ai idan mutum ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau
tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare
sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mu tunani mu saki hali
akwai masu cewa ma kulliya da mata suke yi ba dan mazan su suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata Hajiya Balfisu
wannan magana tabbas dan wato zaki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kulliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su dai sai ki ga an ce ai ma ba gold bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kishin kamar yadda Hajiya take uwa na abokin magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta danki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je Johnson Hall ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya ma
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan yawa za ta ce ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuran su na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ce tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika daura me kika sa yawo to bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garin su ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajiya Balfisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki daura akan abin da zaki
Hajiya Malam ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matan
ta yaya su matan za su taimaka wa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin Allah wa'azi cewa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je
cikin nan
yana nan a cikin jinsiyar mu
to Hajiya Mariya me zaki daura akan wannan bayani
to shi ma abin da zai daura shine wayar da kai ya kamata a shiga yi musamman shugabannin addini a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaura juna yanzu sai a ƙara ƙarfi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba sai kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka tunge mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba ko da mu ne kan gaba ko me ake zaki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙin kai sai kiga kuma an su amman mu a baya mun zama ƴan turun mu
wata irin tarbiyya za mu bar wa ƴaƴan mu
gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai dan uwansu kade ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da kaunar juna
to Hajiya Bilkisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa
mu so sa miki tsoron Allah da san addini da tsoro sannan kai ke a matsayinki na uwa kai kanki ƴaƴan naki ki kokari ki hada kansu saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan naki su rabu to mutum daga gida baka hada kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu hada kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah kaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai su ganin baka hada kansu baka nuna ka fi san wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin su ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aqida yanda yake amma dai ku so juna
to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya zamu ga fadakar da ƴaƴan mu da jikoki da ƴan uwan mu cewa batun fa sutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba zaka ga cewa mata suna rike da makamai masu muhimmanci
to ya kamata dai mu saki shawara mu saki tunani duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka ne ku kowa dobi ta zo da shi daga Germany da ɗan top ɗin ta ɗan kadan suke nan Bature ya ce da kuɗin ta amma in ta inda nake zan wannan ta shekila da hin ta cika akwati da sutura da inje in canzawa kin ga bambanci kenan da na kasa baki daya
so Hajiya Bilkisu me zaki dora daga karshe
dan mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsun wannan da muke tarawa banza ne saboda kullum idan zaka tuna cewa to wa in na tara wannan abu ni sace mutuwa daga ni fa sai kallo za a kai ni da shi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyar juna shine zai kai mu ga farin ciki har zuwa karshen rayuwar mu so mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne daya
kuma sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon kyamace wannan mako sai ku tare shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da yasa mata ba sa mara wa ƴan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa ni Aisha Mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba
ga rahoton mu na musamman na wannan makon
a yanzu haka dai ana ci gaba da zaman dardar a jihar Niger dake arewacin Nigeria biyo bayan bayyanan wani faifan bidiyo ta kafafen sadarwa na zamani da kungiyar Boko Haram ta saki a cikin makon jiya a cikin faifan bidiyon dai akwai wani daga cikin ƴan kungiyar ta Boko Haram da ya ayyana kansa a matsayin kakakin kungiyar ta Boko Haram mai kula da jihar Niger tuni dai al'ummomin da ke zaune a yankunan kananan hukumomin da suka fi fama da wannan matsala ta ƴan bindiga suka ƙara shiga cikin wani yanayi na rudani yayin da a gefe guda kuma hukumomin jihar Niger ke ci gaba da kwantar da hankalin jama'a Malam Muhammadu Shehu Jigo ne a cikin kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a nan jihar Niger ya ce zai iya gaskata labarin bayyanar kungiyar ta Boko Haram a jihar Niger bisa la'akari da ƴan kasashen wajen nan guda biyu da jami'an tsaro suka kama a cikin ƴan bindigar a makon jiya
saboda an kama waɗansu ƴan kasashen waje wanda suke bajin Hausa bajin Hillanci sai dai daga Arab suke ji horon mutane ne ka kuma an ci da makamai akwai AK da magazin na AK guda bakwai kuma ni kin labari an ci hada bombo to kaga in ba ƴan Boko Haram bane ya sunka shigo kuma hada makamai
a nan jihar Niger aka kama su
a jihar Niger aka kama su a banje Mariga local government to a kuma wannan lokacin nan su zorin koran shanaye ne a makon da ya wuce zuwa yanzu ina ga kila an kor sano ta kana 4000 so hudu suna shigowa mu za mu shigo da mashin kamar guda 150 kaga wannan abubuwa in ba jirgin sama ba mai gaba gaba da su to kaga alamar Boko Haram kenan
karamar hukumar Mariga a can ne ma aka kama waɗannan kan ƴan kasashen waje inda rahotanni ke nuna cewa har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ƴan bindigar na ci gaba da shawagi akan babura dauke da manyan bindigogi kamar yadda sarkin Hausawan Ma'undu Malam Bala na Ma'undu dake zaman gudun hijira a yanzu haka yayi karin bayani
dole su farayin nan su zo sun kore mu yaran dajin nan
kungan su koko dai kawai labari kuka ji kuka buru
a kiri ni so hudu ina haduwa da su nan Ma'undu ni har sun taba dauka ta
wani yanayi kuka ga su
to yanayin da muke ganin su suna samu kamar uniform hakan nan babbaku da kuma kayan soja
amma sun yi muku banna koko sun taba yi muku banna
a sun yi muna banna sosai ne muna banna sosai a takaice sun kusa kashe mutum goma garin nan
nan Ma'undu
nan Ma'undu to muna son gwamnati don Allah don Annabi ta taimaka mu da jama'ar al'umma mu samu sauƙin wannan al'amarin
yanzu an ce ko jiya sun keto ta wurin ku a ƙasa kuku akan babura
akan babura suke zuwa ka sai su zo kamar mashin 100
kuma da makamai
da makamai so mutum uku mutum biyu da mashin guda kowane kuma da bindiga ko yake 49
ba ma 47
ba irin wayan ga 47 ba
amma ana rade raden yan boko haram sun shigo wurin nan ko kana ga ko su ne wayan nan boko
to dada abin ai ya daure mu na kai don sun yi kama da haka da
yanayin su din yayi kama
da boko haram da
an kama ma yan kasashen waje a wannan yanki satin can ba mu labari kuna da labarin kun dan su da kafin a kama su koko
a ni ban gansu ba gaskiya amma na ji labari an kama yan kasashen waje da dan suna nema da dan Sudan ko aka kai
insha Allah kage nan yanzu dai wurin ba magana noma ke
to ga gonaki can mun baro ka mu shuka mu yi noman farko yanzu ga sun watso mu da dama mu san yadda zamu yi ba
shi ma da tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro ASP Yarima Abdullahi mai ritaya ya ce a ganin sa yan kungiyar ta Boko Haram ne ke tafka ta'azar da ake yi a yanzu haka a yankin Shiroron
alamina su ta aran kai da masu zuwa din su waye ne Boko Haram din ne bangaren su ne suka kawo wurin mu wayanda suna zuwa da machine gun GPMG to su waye ne RPMG wanda ana halban jirgin sama da shi
wato wannan bayanin da ake cewa kakakin Boko Haram daga Niger kana ganin kaman gaskiya ne kenan
a to ni a gani na fa in ba daga Niger ba ya an bar su suna ta'ada suna sai mamu wulakanci kuma su zo da yawa 300-400 akan babura to ni an dai ni ana zargin cewa kakakin Boko Haram daga Niger ne ni ma zan zama daya daga cikin wanda zai amince da shi
Tanzania mai shawara ko ga gwamnatin jiha haka akan wannan al'amari
to mun gaji muna ba da shawara mun ba su shawara su kawo mana agaji su kawo mana jami'an tsaro su kawo mana jiragen sama da an ce Buhari ya ba da su domin a taimaka mana ko kayan abinci ma wayanda suna nan wanda an kore su ba su da jigilaje kuma abinci babu taimako a kawo ba a kawowa to mun gaji muna ne muna ba da shawara to har yanzu ba za mu gaji da magana ba gwamnatin jihar Niger ta kalle mu da idon rahama in abun ya sha karfinta ta ji gabar gwamnatin tarayya ta yi kuka a zo a ɗauki mana wannan bala'in da Allah ya kawo mana
gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sani da labarin wannan faifan bidiyo amma tana ci gaba da yin nazari a kan shi a saboda haka ta buƙaci jama'a da su kwantar da hankali kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani
abinda kawai za mu kawo hankalin jama'a shine su yi haƙuri duk wani abin da suka gani jama'an tsaro suna ɗaukan matakan da ya kamata haka kuma mai girma gwamnan jihar Niger a kowane lokaci yana ƙara jajircewa kan maganan tsaro wato wannan bayani shi ma ya zauna da jama'an tsaro domin a ɗauki me sahihin wannan bidiyon da sauransu idan lokaci ya yi muka kammala wannan bincike da ake yi in akwai wani kwakwaran wani abin ga ciki za mu sake kuma wurinku domin a abai na jama'a
kawai yanzu dai rundunar yan sandan jihar Niger bata ce komai ba akan wannan batu to amma babban jami'in kula da harkokin tsaro na gwamnatin jihar Niger Colonel MK mai kundi mai ritaya ga abin da yake cewa akan wannan al'amari
okay to a matsayin mu dai na coordinator of security a Niger state wannan abin maganan nan ba gaskiya ba mun san akwai barayin ballin Boko Haram wanda suke a cikin Zamfara kusa-kusa da Kwatankoro wanda ke kuma Kwatankoro mai ga local government ne cikin Niger State baki da hanci wanda yake kuma ran juma'a da ta wuce wagga juma'a da ta wuce runduman sojoji na daya da Kaduna ta kai hari wurin wanda yake kuma an samu babban nasara saboda ni karan kaina a saboda ina bangi naga waɗanda suka hito wanda aka kama da ana jira ba da kuɗi wanda yake kuma lalle sun ba mu tabbas cewa za mu samu sauki tun dai ma in ba a ce a ci gaba ba wanda yake ina ƙara bayyana muku cewa insha Allah tun an san wurin da suke muna nan an sa ido inda duk gungun suke ba nan ba hannun shi a kare
tuni dai masu nazari suka fara yin sharhi akan wannan al'amari tare da nuna bukatar ganin hukumomi sun dauki mataki mai karfi bisa la'akari da yawan fadin kasa da kuma surumukun dajin da Allah ya horewa jihar ta Niger. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum Voice of America mai magana Abubakar Ibrahim Tankura ma karamar hukumar Lere jihar Kaduna Nigeria. Ina so yi lokaci ne game da abinda na gani a cikin social media inda har da gaske ne Garba Shehu mai wasa labaran shugaban kasar Nigeria da ya cewa maganan karin kudin man fetur ba zai taba shafan talaka. To kaga nan bai matalaka adalci ba. Na daya talaka shi ke noma. Na biyu talaka bayan ya yi noma zai nemi motar da zai je kwaso masa kayan nan a gona ya zo ya saida. Shin wanda zai je kwaso masa wannan kayan a gona ba da fetur zai amfani da shi ba? Ba da fetur zai amfani da shi ba? Ai wanda zai kwaso masa kayan da fetur zai amfani da shi kuma mai tsada ya saya. Mallam Shehu Garba ku rinka ba mu shugaban kasa shawara kuma ku rinka ma jama'a al'umma magana yanda al'umma za su ji dadi ba wai ku faɗi magana wanda zai bata ma talaka rai ba. Mu masu kaunan shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ba makiyansa bane. Idan mun ji ana zagin shugaban kasa ko ana kushe gwamnatin sa mu ne masu kare shi. Mu ne masu kare shugaban kasa shi yasa wannan abin ya dame ni in gyara musu maganar su in dai giya mulki bai take kiban su fito su tuna fadin maganar da bai kamata ba to bai kamata su rinka irin wa'annan maganganu ba talaka yana amfana da fetur 100% ba masu kuɗi bane kadai ba masu mota bane ba masu generator bane a hadda talaka yana amfani da man fetur a Najeriya ya fede inda take zato Mallam Garba Shehu to ku san shawaran da za ku ba mu shugaban kasa a rage matalaka ragadadin wannan karin kudin man da kuka yi sannan maganan taki ku yi kokari kuna samu ma manoma taki kafin damuna ta fadi
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.